daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 2549 da kuma 60 a matsakaicin zango. Abu ne mai da ke jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar Viyo Africa na zangon FM akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da Sarauniya da Far'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma Niyya da ke birnin Kunni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi baya ga shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanku da asuba da fatan an waye gari lafiya. Yau Litinin 16 ga watan Oktoba shekarar 2017. Muhammad Lalo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muke farin cikin kasancewa tare da ku a shirin mu na karfe 6 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi wato 5 na safe kenan agogon Ghana, karfe 1 dare a nan Washington DC ga kanin labaran duniya.
To adadin waɗanda suka mutu a wani mummunan harin bom da aka kai a Mogadishu babban birnin ƙasar Somalia ya kai 270. Za a gudanar da zagaye na biyu na zaben shugaban ƙasar Liberia a tsakanin George Weah da mataimakin shugaban ƙasa na yanzu. Sannan sakataren harkokin wajen Amurka Rick Tillerson jiya Lahadi ya amsa cewa Iran na kiyaye abin da ya kira fannin aiki na yarjejeniyar ƙasa da ƙasa kan daƙile shirinta na nukiliya.
To har ila yau a shirin namu za ku ji cewa wata sabuwar ƙungiyar 'yan kasuwa haɗe da wasu tsoffin shugabannin ƙasashen Afirka sun jaddada muhimmancin samar da fasfo na bai ɗaya a nahiyar Afirka.
Yanzu na je da ni da wani wanda yake da fasfo din America za a kyale shi ya shiga irin kasashen su South Africa da United da sauransu, wanda yake ni dan Najeriya dan Afirka ba za a kyale ni in shiga ba.
A wani lamari da ake ganin alamu ne na samun zaman lafiya a arewa maso gabashin Najeriya, hukumar zabe ta INEC ta fara aikin sabunta katunan masu zabe a wasu sassan yankin.
Mun rajista kamar mutane 107,000 haka, wato shine 107,000 muka yi rasarin a duk local government gaba daya.
Muna dauke da sauran rahotannin, muna kuma tafa da shirin ciki da gaskiya wanda Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar, amma da farko ga labaran duniya.
Assalamu alaikum mai saurare ga labaran. Adadin waɗanda suka mutu a wani mummunan harin bom da aka kai da motar daukar kaya ranar Asabar a Mogadishu babban birnin ƙasar Somalia, wanda shine harin ta'addanci mafi muni a tarihin ƙasar, ya kai 270. Ministan yaɗa labaran Somalia Abdulrahman Usman ya rubuta ta kafar Twitter cewa yanzu adadin waɗanda suka mutu ya kai 276, waɗanda suka ji raunuka kuma wajen 300. A wasu sakonnin da ya tura ta kafar Twitter, Usman ya gode ma ƙasashen Kenya da Habasha da Turkiya saboda agajin magunguna da suka tura ma Somaliyar. Masu zanga-zanga da suka fusata sun game tituna suna ta yin tur da ƙungiyar Al-Shabab, ƙungiyar mayakan wadda ta cika ikirarin kai irin waɗannan hare-haren a Mogadishu ta yi gum ya zuwa yanzu. To amma gwamnatin Somalia da ƙwararru kan abin da ya shafi ta'addanci sun yi imanin cewa ƙungiyar ta Al-Shabab ce ta aikata.
Za a gudanar da zagaye na biyu a zaben shugaban ƙasar Liberia a tsakanin shahararren tsohon ɗan wasan ƙwallon ƙafa na wato George Weah da kuma mataimakin shugaban ƙasa na yanzu Joseph Boakai, a cewar hukumar zaben ƙasar a jiya Lahadi. Bayan ƙidayan wajen kashi 95 na ƙuri'un da aka kada a wannan ƙasa ta yammacin Afirka, Weah ya sami kashi 39 a yayin da shi kuma Boakai ya samu kashi 29.1. Wannan na nuna cewa kenan babu ɗaya daga cikinsu da ya samu adadin da ake bukata na kashi 50 kafin a zama shugaban ƙasa a zagaye na farko na zaben na makon jiya. Masu zaɓe miliyan 2.1 da suka yi rijista a ƙasar ne suka kaɗa ƙuri'a a zaben, wanda zai gaji Ellen Johnson Sirleaf, mace ta farko da ta zama shugaban ƙasa a Afirka, wacce za ta sauka bayan ta cika wa'adi biyu masu tsawon shekaru 6-6 kamar yadda kundin tsarin mulkin Liberia ya tanada.
A ƙarshen ta dai, sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson jiya Lahadi ya amsa cewa a aikace Iran na aiki da yarjejeniyar ƙasa da ƙasa kan daƙile shirinta na nukiliya. To amma ya ce shugaba Donald Trump na son majalisar dokokin Amurka ta ɓullo da abin da ya kira gamsasshiyar dabara ta gyara abin da shugaba Trump ke ganin wasu kurakurai ne da ke tattare da yarjejeniyar. Babban jami'in diplomasiyyar Amurka ɗin ya gaya ma tashar talabijin ta CNN cewa Iran a tabakinsa ta yi ƙaurin suna wajen yawan nuna alamar za ta karya sharuɗin wato na yarjejeniyar ta shekara ta 2015, wanda hakan ke ankarar da Trump, wanda ranar jama'a ya janye bayar da tabbaci kan irin salon da Iran ke aiki da shi wajen kiyaye yarjejeniyar. Don haka ya rage ga Majalisar Dokokin Amurka ta bullo da takunkumi ko kuma maido da takunkumin da aka kakaba ma Iran kafin a dage mata su bayan kulla yarjejeniyar tsakanin Amurka da Tarayyar Turai da Faransa da Burtaniya da Jamus da Rasha da kuma China. To amma ministan harkokin wajen Iran Javad Zarif, wanda shine ya wakilci Iran wurin tattaunawa kan yarjejeniyar, ya faɗa a shirin talabijin na CBS Face the Nation cewa watsi da yarjejeniyar da Trump ya yi zai sa babu wanda zai sake yarda da kullar wata yarjejeniya mai tsawon wa'adi da duk gwamnatin Amurka, saboda tsawon duk wani alkawari a nan gaba gwargwadon tsawon gwamnatin da za ta kasance ne.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sojan Masar sun bata wani yunkuri da wasu ƴan bindiga suka yi na kai hari kan wasu na'urorin soja a yankin Sinai kwana guda bayan da ƴan tawaye suka kashe wasu ƴan sanda a yankin, a cewar wata sanarwar surundunar sojan Masar ta sanar Asabar ta ce wasu gungun ƴan tawaye sun kutsa cikin wani barikin soja mai matukar matakan tsaro a birnin Al-Arish dake arewacin Sinai don kai wani harin ta'addanci. Mayakan waɗanda suka yi shigar burtu da kayan sarki irin na sojan Masar na dauke da gurneti da bindigogi da kuma gurayen bamabamai da akan yi amfani da su wajen kai harin kuna bakin wake, a cewar mai magana da yawun sojin Masar Tamar Al-Rafai a cewar sanarwar. Rafai bai faɗi adadin ƴan bindigan da aka kashe ba, to amma akalla wani ɗan bindiga ya mutu bayan da bam ɗin da ya yi damara da shi ya tashi.
Har yanzu rigima na nan tafi ga shahararren mai sarrafa fina-finan nan na Amurka mai suna Harvey Weinstein, wanda asalinsa ya tonu kwanan nan. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya faɗi jiya Lahadi cewa ya fara ɗaukar matakin janye lambar girma ta Faransa mai suna Legion of Honor da aka taɓa baiwa Winston, wadda ita ce karramawa mafi daraja a ƙasar Faransa kuma ɗaya daga cikin lambobin yabo mafiya daraja a duniya. A shekarar 2012 ce ƙasar Faransa ta baiwa Winston wannan lambar yabon saboda rawar da ya taka wajen yada silima ɗin Faransa da sauran ƙasashen Turai a duniya. Wasu ƴan wasan kwaikwayon Faransa hudu na daga cikin mata 13 da ke zargin Winston da aikata batsa da kuma ƙoƙarin yin lalata da su cikin tsawon shekaru gwammai da suka gabata. Wannan babbar cikas da Winston ya samu ya zo ne kwana guda bayan da cibiyar fasaha da kimiyyar hotunan majigi ta Amurka ta kaɗa ƙuri'ar gaggauta cire Winston. A makon jiya, ita ma cibiyar silma ɗin Burtaniya ta dakatar da Winston.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. Wata sabuwar kungiyar 'yan kasuwa haɗe da wasu tsoffin shugabannin wasu ƙasashen Afirka da ke samun jagorancin hamshakin mai kuɗin nan na Afirka, wato Alhaji Aliko Dangote, ta gudanar da wani taro a birnin Lagos wanda ya tattaro kan wasu manyan kamfanonin nahiyar tare da zayyana muhimmancin samar da fasfo na bai ɗaya wanda za a ringa amfani da shi a nahiyar. Wakilinmu Babangida Jibril ya halarci taron, ga kuma rahoton da ya aiko mana.
A wani taro da suka gudanar na kafa wata kungiya mai suna The Afro Champions Club a birnin Lagos, jagoran kungiyar kuma attajirin Afirka da ya fi kowa arziki Aliko Dangote ya bayyana dalilin su na kafa wannan kungiya.
Maksudin wannan babban taro shine muna so ne mu jawo manya-manyan kamfanuka na Afirka, ba wanda kawai suke yin kasuwanci ko yin kayan masarufi na ƙasarsu ba, wanda yake suna yi a ƙasashe da dama a Afirka, wanda yake kuma suna da ana ganin kyakkyawan cewa za su je ƙasashen waje ba Afirka ba kawai. To irin wannan muddin muka gayyato, mun gayyato su domin mu zauna da mu da su da gwamnati mu haɗa gwiwa mu ga cewa ya za ce ya zama cewa a taimaka musu domin mu ƙara girmama ƙarfin waɗannan kamfanuka domin su ba mutane aiki, kuma mu riƙa yin kasuwanci tsakanin mu maimakon kaja na ta zancen ba ma yin kasuwanci da muke tsakaninmu kamar
kashi 18 ne da kashi 100, kashi 82 muna yi ne da kasashen waje. So kamar ba mu riga mun amince da juna ba. Na dai kenan. Na biyu kuma mun yi zance batun shiga kasashe. Yanzu na je da ni da wani wanda yake da passport din America, za a kyale shi shiga irin kasashen su South Africa da Inani da sauransu. Wanda yake ni dan Najeriya, dan Africa ba za a kyale ni in abu shiga ba. To shi yasa muke so mu matsa musu domin su yi wannan passport din da ake tazance, wanda yake shine passport din Africa. In aka yi maka wannan, zaka iya zuwa duk wannan kasashen. Kamar da kaji nayi bayani a kasashen da yake ni nake zuwa, wanda yake sai nayi visa daga cikin 54 kasashe wajen guda 36.
A bangaren sa, tsohon shugaban Najeriya Chief Olusegun Obasanjo cewa yayi yace buƙatar kafa wannan kungiya abin yabawa ne matuƙa, sai dai akwai buƙatar jawo shugabannin hada-hadar kuɗi na nahiyar domin hada kai da 'yan kasuwa da na gwamnati don samun nasarar wannan kungiya wanda za ta taimaka wajen ciyar da nahiyar gaba. A nashi jawabi, tsohon shugaban Afirka ta Kudu Thabo Mbeki cewa yayi yace matsalar Afirka na tattare da rashin samun izinin zirga-zirga a tsakanin 'yan nahiyar baki ɗaya, yadda wasu daga Turai ko Amurka ke samun ɗaukaka fiye da masu fasfo ɗin Afirka ta Kudu ko masu ɗauke da fasfo ɗin Najeriya. Wannan abin dubawa ne kan hanzari. Wakilin kungiyar hada kan nahiyar Afirka AU a wajen wannan taro kuma kwamishinan kasuwanci da cinikayya ambassador Albert Muchanga ya ce nan da watan Janairu shekara mai zuwa ne fasfon kungiyar AU zai fara aiki domin sauƙaƙa zirga-zirga da kuma kawar da duk wani shinge a tsakanin 'yan Afirka. Babin Ejiprin, murya Amurka daga Lagos.
Allah hada kan mu Afirka mu so juna manufarmu anan da mutanga.
To a gaida baban gidan Jibril, a arewa maso gabashin Najeriya wani lamari da ake dangantawa da alamun samun zaman lafiya ya sa hukumar zabe ta INEC ta fara gudanar da aikin sabunta katunan zabe a wasu sassan yankin. Daga Yola ga rahoton Ibrahim Abdulaziz.
Alal misali a jihar Adamawa, daya daga cikin jihohin da balahirar Boko Haram din ta fi shafa, yanzu haka fa aikin sabunta katin zaben ya soma samun nasara. Barista Kasim Ganagaidan, da ke ma zama kwamishinan zabe a jihar, yace biyo bayan taron masu ruwa da tsakiya a waɗannan yankuna na ƙananan hukumomin bakon da Aba suka fada hannun mayakan Boko Haram, yanzu haka aikin sabunta rajistan zabe yana fa gudana, inda kuma ya bada misali da aikin a ƙaramar hukumar Madagali da har yanzu ma ke fama da burbuɗin 'yan Boko Haram.
Mun rajista kamar mutane 107,000 haka, wato shine 107,000 muka yi risarin a duk local government din gaba daya. Nan sai dai matsalan idan aka je yin register din, da Allah a tabbatar, a sa hankali, a tabbatar cewa ya tsotsin ya zauna sosai saboda computer yana rejecting.
Wai to kaman wadannan ƙananan hukumomi da Boko Haram ya fi shafa.
Eh, ina da sanin maka cewa da zuwan nan har na gama tawarin local government 27 duk na zagaya ba inda mun je har ma daga liyar gulak din naje.
Kamar yadda bincike ke nunawa, shi dai wannan aiki na sabunta katin zabe ba zai ko samu nasara ba, muddin jama'a ba su koma yankunan su ba, wanda don haka nema ya sa yanzu hukumar ba da agajin gaggawa a Najeriya, wato nema ta dukufa wajen samar da cimaka yankunan da aka koma domin ƙara musu ƙaimi. Bashir Garga, da ke zama jami'in hukumar ta nema mai kula da jihar Adamawa Taraba, ya ko bayyana inda kwana game da wannan yunkuri.
Eh, mun yi kididdiga da farko kaman ƙananan hukumomin Mubi ta Arewa, Mubi ta Kudu, Hong, Gombe, Maiha, sai kuma Michigan da Madagali.
Kamar wadannan kayayyaki kuke ba su ne?
Kayayyakin da muke bayarwa sun hada da masa vita, masa flour, da masara, da dawa, da kuma waken soya. Don mu kam a matsayinmu na hukuma da kuma gwamnatin jihar Adamawa, muna iya bakin kokarinmu mu tabbatar waɗannan mutane suna zaune lami lafiya, ana ba su abinci yadda ya kamata, kuma ana tsare musu mutuncinsu.
Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.
Ribar rayuwar zaman duniya zama lafiya.
Faka da Ibrahim, yayin da aka kammala bukukuwan ranar tunawa da muhimmancin wanke hannu ga bil'adama duk faɗin duniya, hukumomi a jihar Bauchi sun ce sun yi nasarar daƙile ɓarkewar cutar amai da gudawa ko kuma kwalara a jihar 'yan shekarun bayan nan, sanadiyar himmatuwa da suka yi wajen jaddada muhimmancin wanke hannu musamman ma a yankunan karkara. Ga Abdulhad Muhammad da ƙarin bayani.
Makasudin taron manema labaran, inji cewar babban sakatare na ma'aikatar samar da ruwa da kula da tsaftar jama'a, Alhaji Garba Magaji, shine gayawa duniya irin hoɓɓasar da jihar Bauchi ta yi dangane da tsafta da kuma samar da makiyoyi a yankunan karkara da ƙananan hukumomi guda takwas don inganta ayyukan kula da lafiya da ya taimaka ga nasarar raguwar ɓullar cutar amai da gudawa ko kuma kwalara a jihar Bauchi.
Yanzu ka tura kamar shekarun baya kafin mu fara wannan abin nan. Saka ji ko kafin kowace damina za ga ana fama da kwalara musamman yankunanmu na karkara. Amma yanzu shekara kusan uku ko huɗu da suka gabata gaskiya abin ya ragu sosai sosai musamman yankunan karkara nan. Ai mun kwana biyu ba mu ji rufin na kwalara ko abin nan da yankunan karkara ba saboda kuma irin wannan shiri da muke. Bincike ya nuna cewa samar da ruwa mai yawa ko inganta ruwan tsaftan ruwan shi kansa tasirinsa bai kai ka haɗa shi da tsaftan muhalli da kuma tsaftan jiki shi ne ake kira hygiene kenan. Yawa in ka haɗa waɗannan abu uku a tare waje ɗaya shi yasa ma yanzu kake da muke aiwatar da ayyuka da ya shafi samar da ruwa da kuma tsaftan muhalli da kuma kiwon lafiya.
Daga bisani na zagaya cikin garin Bauchi domin sanin muhimmancin wanke hannaye da ma ko sau nawa suke wanke hannayensu.
Muhimmancin wanke hannu a gare ni shi ne yana ɗaya daga cikin abubuwan da ya kamata a riƙa yi wato tsaftace hannaye saboda kar mu riƙa cin abinci da datti ko kuma da ƙwayoyin cuta.
So nawa a rana kike wanke hannayenki?
To nakan wanke hannuna kamar a normal ma sau biyar na sallah kenan sannan kafin nan gaji sallah zai kai dai sau goma a rana.
Me zaki ce akan muhimmancin wanke hannu?
Yana da kyau, yana kare mu daga cututtuka.
Kamar sau nawa kike wanke hannu a rana?
In dai na shiga bahaya ko kuma in zan ci abinci.
Ke fa mallam?
Gaskiya wanke hannu yana da muhimmanci sosai. Idan masu kula da lafiya yau da kullum suna gaya mana cewa cututtuka da dama sukan samu damar shigan jikin mutum idan baka wanke.
Taken ranar wanke hannaye na wannan shekara shine hannayenmu su ne rayuwarmu. Abdulwahab Muhammad Bula, Amurka daga Bauchi a Najeriya.
To a gaida Abdulwahab Muhammad, ana tare ne da sashin Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. Yanzu agogona cewa karfe 1 na dare ne da minti 1 lokacin da kuma da za mu kawo muku shirin ciki da gaskiya.
Jama'a assalamu alaikum. Daya daga cikin abubuwan da jami'an tsaro a Najeriya suka saba yi idan suna neman kwace wani abu ta haramtacciyar hanya daga hannun jama'a, kamar yadda jama'ar da kuma ƙungiyoyi suke zargi, shine sukan tara Fulani makiyaya su tafi da su, su kulle, su nemi da sai ƴan uwansu sun biya kuɗin beli tukunna kafin a sako su. A wani lokaci har zuwa ruga suke bin su, su kamo su, su kulla musu wani laifin kowane iri ne, duk don dai su samu su kunin tafiya da su a zo a biya wannan kuɗi na beli, kuɗi mai tsoka. Har ma wani suna ƴan sanda suka sanya ma irin wannan kamu da tsarewa na Fulani makiyaya, wato arrest for bail a Turanci, wato a Hausance kuma kamu don kuɗin beli. A wani lokaci kuɗin da ake karɓa daga hannunsu ba ɗan ƙaramin kuɗi ba ne, kamar wasu Fulani makiyaya da za mu faro labarinsu a yau, waɗanda zuwa yanzu an karɓe musu kuɗi fiye da miliyan 20 a cewar ɗayansu. Wani babbansu ya ce zuwa yanzu sun sayar da garken shanu har 7 domin kawai su kwato ‘yan uwansu. A wasu lokutan ba jami'an tsaro kaɗai ba, har ma da lauyoyin da suke ɗauka ake haɗa baki a cuce su. Wannan lamari da zamu yi magana kai a yau ya fara da kama wasu Fulani ne a garin Akwanya da ke jihar Kogi. Wai an same su da adda, aka nemi kuɗin beli 200,000 da suka bayar, aka ce su sake kawo wani kuɗin 800,000, ya zamo miliyan 1 kenan. Daga nan abin ya ci gaba. To a lokacin da suka fara yin tawaye, sai aka ce ana tuhumar ‘yan uwan nasu da laifin hannu a kai wani harin da aka yi a can jihar Enugu, aka yi gaba da su har zuwa yau. Bari na kyale ɗaya daga cikin ‘yan uwan waɗannan Fulanin ya fara mana bayanin yadda lamarin nan ya faru.
Assalamu alaikum. Na farko sunana Yusuf Bature, ni ne kanin wanda aka kama Alhaji Sule da Haruna.
To ko zaka yi mana bayanin yaya aka kama waɗannan ‘yan uwan naka?
To mu dai abin da muka so ne an zo an kama su a masallaci, an ce an kama su da adda da wuƙa.
Farko dai tukuna kafin mu yi nisa ma, a ina ne wani masallaci ne a wani gari ne aka
masallaci a Kwanya a Kogi State Odon local government. So da aka kama su kuma aka kawo su idda sai aka ce mana ai an kama su da wuka da adda amma an nemi mu kawo 200 mu yi belin su.
Dukan ku dai ko Fulani ne aka kama masu kiwon shanu ko?
Eh to shikenan sai muka dauki kudi muka ba wani aka da ya kawo mun wani Allah kira shi Barista Ali. Sai muka shigo ya je ya same su ya kokari ya karba mutanen nan. To daga baya sai aka ce mu ai sai fa mu kawo 800. Sai muka ce ah to 800 nan na menene wani laifi suka yi?
Wato su waɗanda suka kama su ne suke neman waɗannan kuɗin ko ku ne kuke magana da wasu mutane?
Su wanda suka kama su din su suke neman mu ba su 800 su sake mana dan uwa. Hai muka ce to lalle mu ba za mu iya mu ba da 800 akan me? To sai suka dawo kuma aka zo aka taho da su Abuja. Babu abun da muke jiwa suke shewa akwai wata fada wanda aka yi a Nimbo. An kama wani yaro ya yi satin saniya kuma aka ce ai shi yaro ya kira sunansu. Sai muka ce to tunda su yaro ya kira sunansu me yasa in ana zargin su cewa sun kai hari me yasa ba a gabatar da su gaban kotu? An je an ajiye su a prison har yanzu maganar da nake yi maka nan wata 8 ba a yi komai ba. Kuma da taimakon ɗan sanda muka zo muka yi bincike gabaki da bamu ga gurin da aka kai su a kotu ba.
Wato ma'ana shin wasu jami'ai ne na tsaro suka kama su waɗanne irin nau'in jami'ai ne suka tafi da su?
Su mutanen da suke aiki a Officer SAS su suka zo suka kama su. Muka zo muka ɗauki wani lauya ana kira shi Sahabi suka zo suka yi suka tunge cima mu kuɗi. Muka yi daga baya dai lauya zo ya ɓoye in muka kira shi baya ɗagawa. To shine abu ya ba mu akwai wani ɗan sanda shi ma. Haka din dai suka dunga cimma mu kuɗi. Maganar da nake gaya maka nan banda kuɗin da muke ɗauka muke ba su mun kashe sama da 9,000,000.
A kan me kuka kashe har waɗannan kuɗaɗen?
Mutanen da muka ɗauka da ɗan sandan da suka kama su har su ce gobe mu dawo, jibi mu dawo, haka din dai suka dunga cimma mu kuɗi.
To ai kuma ya nuna ya za ku wato ma'ana kukan ba da kuɗin ne da tunanin watakila in kuka ba da na goro za a sako 'yan'uwan naku?
Eh to suke ce mu kawo na goro. Su kuma wanda muka sa a gaban su suke ce mu kawo na goro za su samu wannan za su samu wannan. Haka din dai kawai suka dunga ci mana dukiya ba mu gane komai ba. To ni abun da ina tambaya in ɗan sanda ya kama mutum ya gama binkicensa to ai ya kamata ya gabatar da su a gaban shari'a. In suna da laifi ma a hukunta su in ba su da laifi a sake su. Ta yaya za a yi ɗan sanda ya je ya tsare mutum ya kai shi a prison ya ajiye shi ba maganan kotu ba maganan komai? Kaga wannan ai zalunci ne.
Ga kunan a Abuja shin kun san a ina ne su ƴan uwan naku suke aje?
Yanzu maganar da nake maka nan suna a prison kuje prison.
Shin tunda aka kama su tsawon wata 8 ɗin nan kun samu ganin su ko magana da su?
Eh na je na same su a prison na yi magana da su.
Ma'ana wani hali suke ciki?
To ai mutum da yake a gurin nan in dai ka gan shi kawai bai mutu ba shikenan ka gode ma Allah.
Ko da yake ina ma tambaya ina so ka gaya mana waɗannan ƴan uwan naku da waye da waye menene sunayensu?
Babban shine yayana shine Alhaji Sule shi kuma karamin yaron kuma yaron mu ne ana kira shi Haruna.
Wani abu da masu sauraron wannan shirin za su so su sani waɗannan ƴan uwan naku me ɗabi'unsu tsakani da Allah kai me ka sani game da su?
To ni ina tabbatar maka wannan yayana Sule ko zagin mutum ba taɓa yi ba kuma duk gidanmu ba wanda bai san halin shi ba. Duk mutanen da muke zama da su kowa ya san halin shi ba mutum mai neman fitina ba ne. To mutanen nan mu ba mu san komai ba kiwon shanu muke yi kuma ba ruwanmu da wani abun nan an zo an ɗauke su dai ana yi siyasa da rayuwarsu.
Wace shi da za ka bayar cewa ya kuke kuma miƙa waɗannan kuɗaɗe zuwa mutanen nan da suka yi ta karɓan kuɗaɗe a wajenku?
Ito ka san mu Fulani tunda ba mu yi karanta ba mutum in muka ɗauki mutum muka sa shi a gaba zai kema mu lalle-lalle ku kawo kaza za a je mutane za a fito da su. To kai Fulani ba kai makaranta ba in ka samu wanda ya ce maka zai fito da ɗan uwanka to ai kaga za ka bi sawunci. Sai muka gane cewa suna yi mana wasa da hankali suna ci mana dukiya da suka gane cewa sun ci mana dukiya da yawa in mun kira su a waya ba su daga.
Wato kuɗin kuke zuwa misali dama kuna da kuɗi a jini ko sai kun sai da shanu?
Sai mun sai da shanunmu. In ba muka sai da shanu ba mu da wani sana'a in ba saniya ba.
Amma na ga wasu kamar takardun cike kuɗi na banki, shin ya nuna akwai cikin kuɗaɗen mako wanda kuka tura ta banki kenan?
To takardun nan da kake ganin nan duk mutanen wanda muka yi muka sa a gaba, wanda muka ba su kuɗin nan, da suka canje kuɗin sai suka gudu suka bar mu kawai a duhu. To da Allah ya taimake mu, Allah ya kawo mu ni bayin Allah, wanda yake tsoron Allah ya je binkishin maganar nan gabaki da maganar nan, ba gurin da aka kai su, a kai su kotu an ki, an je an aje su kawai a prison. To abinda nike tambaya, wani doka ne ya ba police ya aje mutum har wata takwas bai gurfanar da mutum a gaban shari'a ba?
Ta wannan kafa me kuke so ku ga su jami'an yan sanda sun yi?
To mu abinda muke so in dai suna she ai dan uwan mu su yi laifi, su gabatar da su a gaban shari'a. In suna da laifin za a gani, in kuma ba su da laifi duniya za ta gani.
Yanzu na ji kamar kuna tattaunawa cewa kuna tunanin yanzu dai za ku dauki sahihin lawyer ba irin mutane da kuke ta tura waɗancan kuɗaɗen ba?
Haka ne, in Allah ya yarda akwai lawan da muka ɗauka yanzu, muna so ya ɗauko maganan nan, kuma a binkisha maganan nan sosai a gane gaskiya, a gurfanar da su a gaban shari'a. Mutanen nan in suna da laifi za a gane, in ba su da laifi za a gane. Kuma kaga ajiye nan da aka yi wata takwas, kaga wannan aikin mutunci ne aka yi musu. Ba su da laifi, an zo an kama su an tsare su, ba su yi wani laifi, ba su yi komai ba. Amma kira da nake yi, ina roƙon gwamnati Janar Muhammadu Buhari, tunda ya ce gwamnati na adalci ne, a yi bincike tsakani da Allah. Mu ba mu so zalunci, ko dan uwan mu ne iya yi laifi, to ba wanda ya fi doka a Najeriya. Amma a ɗauki mutum wanda bai yi laifi ba, a je a dunga yi mishi wulaƙanci, a ci mishi dukiya don ana gani mu Fulani ba mu je makaranta? Kaga abun bai kamata haka ba.
Mako mai zuwa za mu ci gaba daga inda muka dasa aya. A kasance lafiya.
Tumar Lagai da Ibrahim Alfa Ahmed, yanzu ga labarai a takaice.
To a takaice, adadin waɗanda suka mutu a wani mummunan harin bom da aka kai da motar ɗaukar kaya ranar Asabar a Mogadishu, babban birnin ƙasar Somalia, wanda shine harin ta'addanci mafi muni a tarihin ƙasar, ya kai 270. Za a gudanar da zagaye na biyu na zaben shugaban ƙasar Liberia a kanan shahararren tsohon ɗan wasan ƙwallon ƙafar nan George Weah da kuma mataimakin shugaban ƙasa na yanzu Jesse Boakai, a cewar hukumar zaben ƙasar jiya Lahadi. A ƙarshenta dai, sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson jiya Lahadi ya amsa cewa a aikace Iran na aiki da yarjejeniyar ƙasa da ƙasa kan daƙile shirinta na nukiliya. To amma ya ce shugaba Donald Trump na son Majalisar Dokokin Amurka ta bullo da abin da ya kira gamsasshiyar dabara ta gyara abin da shugaba Trump ke ganin wasu kurakurai ne da ke tattare da yarjejeniyar. Sojan Masar sun bata wa wani yunkuri da wasu ‘yan bindiga suka yi na kai hari kan wasu na’urorin soja a yankin Sinai kwana guna bayan da ‘yan tawayen suka kashe wasu ‘yan sanda a yankin, a cewar wata sanarwa da aka bayar. Har yanzu rigima na nan tafi ga shahararren mai sarrafa fina-finan nan na Amurka mai suna Harvey Weinstein, wanda a sirrinsa ya toni kwanan nan. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya faɗi jiya Lahadi cewa ya fara ɗaukar matakin janye lambar girma ta Faransa mai suna Legion of Honor da aka taɓa baiwa Winston.
Masu sauraro, da aka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai dan an jima a shirinmu na hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi, wato 7 kenan agogon Ghana. Za mu sake dawowa da wannan shirin idan Allah ya yarda. Yanzu madadin shi Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatarwa, da kuma Chibahiro Diodine da ya haɗa mana shirin, sai injiniyanmu John Ellison da ya daidaita mana sautukan. Daga nan sashen Hausa na murya Amurka, ni Mahmud Lalo ne ke cewa mu haɗu a shirinmu na hantsi.